sati mai albarka a wannan safiya ta Asabar wanda ya dace da 17 ga watan Al-Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1447 wanda kuma ya dace da 12 ga watan 7 shekara 2025 miladiya in ya inganta kamar yadda sanarwa ita yawo cikin ikon Allah madaukakin sarki gashi mun hadu a cikin wannan masallaci domin gabatar da muhabara ta musamman karkashin shiryawa na majalisar malamai kungiyan jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta karamar hukumar Zaria. Allah ya kara ma wannan kungiya albarka ya shige ma shugabannin wannan kungiya gaba wurin gudanar da irin waɗannan ayyuka na alkhairi. Kamar yadda aka gani a cikin sanarwa, waɗannan jerin giyan muhadarori ne wanda zai gabata a cikin wannan masallaci da kuma gobe in Allah ya kai mu. A yau muna tare da babban malami Sheikh Umar Harun As-Salafi wanda shi zai gabatar mana da karatu a wannan zama mai albarka, wanda malam zai tattauna akan wata mawdu'i mai matukar muhimmancin gaske wanda bai da bukatan ayi dogon kaman sharhi akan mawdu'i. Na san ina faɗin mawdu'in kowa zai kada kai tsaye, ko ban ce ka ce komai ba, dole sai ka ce komai. Kuma bar ma ku ji mawdu'in. Abinda malam zai tattauna mana shine Muhammadur Rasulullah. Kaga kamar yadda na ce, ko ban ce ku ce komai ba, dole sai kun ce komai. Shakka babu wannan mawdu'i, ina bukata al'umma suna da bukatuwa matukar gaske dangane da wannan mawdu'i. Kuma in Allah ya yarda an ijaba mahallin shi, za a ci karo da wannan bayanai din. A tare da shi akwai mai taliki Sheikh Kabir Abdullahi Chikaji da kuma shugaban zama ko jagoran zama a wannan majalisi din Dr. Jamil Abdulkadir As-Sudani. Ina ganin shauran bayanai wanda suke da alaka da manyan baki da shauran su gabatar da su insha Allah sai malam ya dire a cikin karatun da zai yi. Malam yana da minti 50 insha Allah. Allah ya ma malam tawfiki. Zan miƙa abun magana kai tsaye ga shugaban zama Dr. Jamil Abdulkadir As-Sudani domin ya gabatar da malam.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فينهك شواغبني نمجلس المعلمي ثورا من يمن يمعلمي da mahalarta wannan karatu ƴan uwana dalibai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakika majalisar malamai ta yi namijin kokari su zabo irin wannan muhadara a irin wannan lokaci a irin wannan gabar. Jerangiyar muhadarori ne guda hudu wanda za a bude su a yau in Allah ya yarda da wannan maudu'i wanda shine yake shafin dum. Wanda sauran dukan su za a tire shi ne daga wannan tushe din. Kuma aka yi sa'a da dace aka zabo malami kwararre wanda insha Allah zai baiwa maudu'in haƙƙin sa koda an bashi takaitaccen lokaci. Wannan babban malami namu shine Sheikh Umar Harun As-Salafi wanda ya gabatar da rayuwarsa daga gaba daya wurin karatu da karantarwa da kokarin jawo alkhairi da amfani ga al'umma a rayuwance da kuma a addinance. Allah ya saka mishi da alkhairi. Yanzu ba tare da tsawaita bayani ba mun ji maudu'i ne akan wata gaba cikin ayoyin alkur'ani mai girma. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tunda ko kaji wannan maudu'i haka ya zo a dunkule, to kai ka san bayani akwai shi a cikin sa mai tarin yawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin sa na dan Adam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin sa na manzo. Duk da cewa lokacin takaitacce ne, to insha Allah malam zai yi iya bakin kokarinsa ya ga isar da dukkan sakon da ake so a isar a cikin iya lokacin da aka bashi Allah madaukakin sarki ya yi masa jagora. Ina rufe wannan mukaddimar tawa da cewa law aslaqal kaunul fasihu lisanahu لَسَرَتْ إِلَيْكَ بِمَدْحِهِ الْأَشْعَارُ لَوْ قِيلَ مَنْ خَيْرُ الْعِبَادِ لَرَدَّدَتْ أَصْوَاتُ مَنْ سَمِعُوا هُوَ الْمُخْتَارُ لِمَا لَا تَكُونُ وَأَنْتَ أَفْضَلُ مُرْسَلٍ وَأَعَزُّ مَنْ رَسَمُوا الطَّرِيقَ وَسَارُوا مَا أَنْتَ إِلَّا الشَّمْسُ يَمْلَأُ نُورُهَا آفَاقَنَا مَهْمَا أُثِيرَ غُبَارُ. أَكْرَمَكَ اللَّهُ أَلَّا يَمَكَ تَوْفِيقِي بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبود بودياس أن تبتغى الله تبارك وتعالى مقوم وكومي دي قدر سادوم معنا ba mu da harshen da zai iya gode masa yadda ya cancanta, sai dai shi yana nan kamar yadda ya cancanta ya yi kansa. Tsira da aminci su tabbata ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mafifici a cikin halittu baki ɗaya ba tare da kowane irin sharadi ba. Allah ya ƙara albarka cikinsa da iyalansa, ya albarkaci sahabbansa da duk waɗanda suka biyo bayansa da kyautatawa. Babu shakka wannan maudu'i ne mai matukar mahimmanci, kuma alhamdulillah ga dai malamai kusa. Duk wanda kuke gani a nan ni ɗalibin sa ne, amma ban yi mamaki ba kasancewar ita wannan kungiya mai albarka wacce babu abin da za mu ce da masu kafa ta da gudanar da ita, sai dai kawai mu ce Allah ya saka musu da alkhairi. Domin babu shakka wannan kungiyar ina ganin da ba ta kila da tuna ana nan cikin wani irin duhu. Mutum ya lura ko ya tuna irin yadda yake a da wasu shekaru can da suke masu ɗan zurfi, to zai ga dai rayuwar ba ta da wato kibla a addinance. to amma alhamdulillah bisa ikon Allah da ya haskaka mu da wannan haske da ya biyo ta wannan kungiya mai suna jama'atu izalatul bid'ah wa iqamatis sunnah gashi nan kowa ma Allah ya sa kansa yana dan sa yana samun haske wannan karkashin hasken ne ake samu ake shirye ire-ire waɗannan zama domin a fadakar da mutane muna roƙon Allah tabaaraka ta'ala ya saka musu alkhairi dan haka su kansu masu shirye wannan waɗannan shugabannin mu ne na local government da malaman mu muna roƙon Allah tabaaraka ta'ala ya saka musu alkhairi wannan mawdu'i wanda aka ce in yi magana akan shi yafi ƙarfin magana ta sai dai kawai in dan tattauna wasu abubuwa na farko na kasa abin zuwa gida 13 na daya akwai muqaddima na biyu akwai bayani akan nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku akwai bayani akan taharatu nasabihi sallallahu alaihi wasallama wato tsarkin wannan nasaba ta sa sannan kuma abu na uku akwai tafsir bin nabi sallallahu alaihi wasallama bisharar da aka dinga yi da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin Allah tabaraka wa ta'ala ya turo shi a cikin littattafan da suka gabata abu na biyar shine bayani akan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shida tsarkakewar da Allah ya masa bayan an haife shi na bakwai abinda aka fara masa da shi game da al'amarin da ya shafi wahayi na shida na bakwai na takwas bayani akan siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na halitta da kuma na ainihin dabi'a na halayya sannan na tara shine abin da ya shafi bayani akan zawjatuhu sallallahu alaihi wasallam matansa sannan wani abu mai girma ciki shine huququhu sallallahu alaihi wasallam haƙoƙinsa akan mu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai bayani akan wani abu da zai sa ka ƙara mannewa shari'arsa shine bayani akan alamu mana mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam wannan bayani akan abin da ya shafi mu'jizozinsa sannan kuma akwai wani babi wanda yake da muhimmanci shi ma sosai wanda nace masa ishkalun wa halun haula hadisi man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqza wanda al-imam al-bukhari ya rawaito sai kuma na sha uku shine rufewa wannan roƙo Allah ta'ala ya taimake mu wannan koda ba su samu duka ba abinda ya samu din ya isa insha Allah saboda na ga abin yana da danyawa abu na farko shine bayani akan muhimmancin wannan mawdu'i wato al'amarin wannan mawdu'in yana da sanya shi a matsayin wato fagen tattaunawa al'amari ne wanda yake mai muhimmanci kwarai da gaske saboda muhimmancin wanda za a yi tattauna akan shi din kuma muhimmancin nasa za mu iya lissafe shi a cikin wasu gaɓoɓi kamar guda takwas haka wanda babban malami Abdulrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr ya lakasa su ma na yi faɗe su a taƙaice a cikin littafinsa da ya yi na sharhi a kan shama'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam na al-imamu Tirmidhi to shi Abdulrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr ya yi sharhin wannan littafin saboda haka abu na ɗaya shine mun san da cewa wajibi ne ga dukkan mai imani wajibi ne akan dukkan mutumin da yake da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya so shi matukar so kuma wannan san da zaka yi mishi zai fi zama mai karfi idan ya kasance ka san shi ashe kenan sanin shi din sallallahu alaihi wa alihi wasallama to al'amari ne wanda yake na wajibi saboda ba za ka iya imani da shi yadda ya kamata ba in ba sanin shi kai ba to tunda ko ba ka iya imani da shi sai da sanin shi ba ka iya son shi sai da sanin shi da wuya ma ka iya biyayya gare shi sai da sanin shi da wuya ka san yadda yake wanda zai hakan zai ƙara jawo ka zuwa ga matsalolin shari'arsa sai da sanin sa to ashe sanin sa din wanda aka ce a zo a dan tattauna akan wannan sanin sa din a wannan gurin to wannan abu ne mai matukar muhimmanci saboda haka mun fahimci cewa tattauna akan wannan mawdu'in zai ba da ma'anar sani samun ilimi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tunda ko zai ba da ma'anar samun ilimi akan sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya zama wato gaba ce da za ta sa wannan tattaunawa ta zama mai muhimmanci sannan abu na gaba da zai sa a ce tattaunawa tana da muhimmanci mun san da cewa soyayya ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajibi ce dole ne ma ka gabatar da san shi akan san iyaye da san ƴaƴa da dukiya da mutane baki daya kama so shi fiye da kanka wannan farilla ne kamar yadda muka san hakan a cikin hadisin da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Umar ibn al-Khattab inda Umar ibn al-Khattab yake cewa ya rasulullahi na fi son ka fiye da komai in ba kaina ba sai ya ce to hakan ka din ma sai ya ce to na fi son ka fiye da komai har kaina sai ya ce to yanzu ne ka tabbata ga ainihin ya abin da ake so ya kai Umar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi wanda al-Imam Muslim ya ruwaito shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a yi mutum ya zama mai cikakken imani sai ya so ni fiye da yadda yake son kanshi fiye da yake son iyaye da ƴaƴa da ma dukkan mutane baki daya to idan ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka kaunace shi yadda ya kamata saboda haka wannan tattauna da zata ba da sani akan shi tana da muhimmanci dan zata saka so shi a bisa hujja sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala abu na gaba kenan ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama abun koyi ga mutane ya zama kuma shine abun bi ga mutane dan mutanen su dinga tafiya a bisa hanyar sa shine ma shugaba mafi girma da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa mutane kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin ayar da yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira lalle kuna da abun koyi kikkiawa ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake son yake kaunar Allah kuma yake kaunar lahira kuma yake zikirin Allah sosai sosai kamar yadda kuma wata aya Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wama atakumur rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce abinda manzon ya ba ku to ku rike shi gadagam abinda ya hane ku daga gare shi to ku hanu ba yadda za ka san wannan ko ba yadda za ka iya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka san shi ba rashin wannan yasa kake ganin wasu mutane sai su je suna yin wasu abubuwan da bai daidai da shari'ar annabi ba kuma da sunan san annabi har ta kai ga wasu mutanen za su iya cewa duk abin da kai in dai da sunan san annabi ne to wannan abin daidai ne wannan kaga ba zai yi ba bai yiwa ka je ka sha giya da sunan san annabi kuma ce kai daidai bai yiwa ka je ka yi abin da ba shari'a ta hana da sunan san annabi kuma ce kai daidai wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yadda za a yi irin wannan kuma wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine zai iya bin shi yadda ya dace abu na gaba ko gaba ta gaba da ta mai da wannan tattaunawa mai muhimmanci ita ce lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shine ya fi cancanta a kare fiye da kawunan mu inda yake fadin cewa annabiyyu auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillahi zuwa karshen aya annabiyyu auladul mu'minina min anfusihim annabi shi ya fi cancanta ku ba kariya ku ba mu ko girmama ku mutunta fiye da kanka fiye da kawunanku fiye da kawunanku to Allah tabaraka wa ta'ala a wannan ayar ya maida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta mu ba kariya fiye da kawunan mu kamar yadda yake cikin sahih bukhari a cikin hadisin abu hurairata radiyallahu ta'ala an cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mummuni face sai na zama ni ne na fi cancanta da ya ba kariya fiye da kansa cewa ma min mu'min illa wa ana aula bihi babu wani mummuni face sai na fi komai zo wato cancanta da shi a duniya da lahira fi duniya wal akhirah sai manzo Allah ya ce kuna so ku gane wannan ikrawu shi tun in kuna so ku gane wannan ku karanta wannan aya wacce na karanta ta cewa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum gaba ta gaba da take mai da wannan ainihin wato zama mai muhimmanci ita ce ko kuma gabar ita ce Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsa a cikin alqur'ani akan cika da kuma ainihin daidaituwar halayen annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma girman su inda yace nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim ashahid shine wa innaka la ala khuluqin azim bayan tazo bayan ainihin wato rantsuwa ta ainihin wal qalami wa ma yasturun ita rantsuwa ce daga cikin abin da suka biyo baya sai aka ce wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai kana son wasu halaye manya manya wannan wato ɗaukaka ce mai girma ga wannan bawa nasa zaɓaɓɓe a cikin zaɓaɓɓu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin siffanta shi da cika a wajen halaye. Lokacin da aka tambayi Ummul Mu'minin Aisha Allah ta'ala iya da rida game da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa menene halayensa, abinda ta bayar na amsa shine kana khuluqahul Qur'an, Qur'ani sune dabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kaga fatawa ce ko amsa ce da ita matar tasa ta bayar, wanda hakan ke nufin cewa Qur'ani dai da take gani duk abin da ke cikin sa nayi da bari da kuma yanayin cewa kaza yafi, to waɗannan sune halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan halayen nasa an tsunto su ko an cicciro su ne daga cikin Qur'ani, saboda haka sai zama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar sa dacewa take da Qur'ani, dan ta zama ta zo ta yi bayani ne ko kuma ta ainihin fara fito da abin da mutane ba su gane ba. Ilimin sa shine ilimin Qur'ani, sannan abin irada ta manzon Allah, abin da duk kaga manzon Allah yake so, to abu ne wanda Qur'ani yace a so. Sannan ayyukansa da kuma maganganunsa dukkansu ayyuka ne waɗanda Qur'ani yace ayi a matsayin wajibi ko kuma a tsaye ayi a matsayin sunfa daidai. In kaga manzon Allah ya kauda kai akan abu ya bar shi, to yana barin abu ne, kuma yana kauda kai akan abu ne saboda Qur'ani ya bar abun ko ya ce a kauda kai daga kan shi. Sannan in kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kudayi akan abu, to yana kudayi ne game da abin da Qur'ani ya kudaitar. In kaga manzon Allah na gudun abu, to yana gudar abin da Qur'ani yace a guda ne. In kaga yana kin abu, to yana kin abin da Qur'ani yake yadda mutane shi ne. Saboda haka nan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana in kaga yana son abu, to yana son abu ne saboda Qur'ani ya sa a so shi. Aikin sa kuma in kaga manzon Allah na wani aiki yana kazar-kazar, to yana yin aiki ne saboda zartar da abin da Qur'ani ya bada umarni dan da kuma yin jihadi dan kafa wannan abin da Qur'ani ya bada umarnin a yi shi. To wannan shine nana Aisha Allah ya yarda ita ta fassara adun kule, sai ta ce kana khuluqahul Qur'an, wato Qur'ani ne dabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta bada wannan fassarar ne saboda tsananin cikar saninta game da Qur'ani da kuma cikar saninta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin wannan ma akwai falala, akwai bayani kenan akan falalar Ummul Mu'minin Aisha Allah ya yarda ita. A cikin yan kalmomi kaɗan da ba su wuce guda shida ba, ta ba da bayanin da in ka zauna za ka yi rubutu, to sai ka rubuce duk takardun da kake da su, baka gama bayani ba. Amma gaba ɗaya saboda iliminta da Allah ya bata, wanda ta ɗiba ko kuma ta ainihin same shi daga ainihin mishka ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da kuma yadda ta san manzon Allah, sai ta faɗa abin a dunkule, ta ce kana khuluqahul Qur'an, Qur'ani su ne ainihin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan yana nuna ta san Qur'ani kenan, kuma ta san Annabi ɗin. Saboda haka sai ta zaɓi kalma wacce za ta sauƙaƙe mata bayani kuma ta sauƙaƙe fahimtar mai ji don ya fahimci abin da ake nufi, sai ta faɗa, shi kuma mai tambayar ya gane, tunda ya gane kuma ya gamsu, wanda kai ma haka ake sa ran, idan dai kana da imani kana kuma da sani akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ana maka bayani irin wannan da ya shafe shi, sai ka ji kai ma ka gamsu, sai ka ji kai ma ya ishe ka. Wannan gaba ce ta biyar da take kwatanta mahimmancin wannan ainihin tattaunawa. Gaba ta shida, Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci bayi mu kenan, ya umarce mu da mu yi salati mu yi sallama akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, dan mu koyi da shi Allah din da kuma mala'iku, inda yake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalle Allah da mala'ikunsa suna salati akan annabi, ya ku masu imani ku yi salati akan sa kuma ku yi masa sallama ainihin sallama. Kace assalamu alayka ya rasulullah, kamar shiga masallaci haka kawai ma kace assalamu alayka ya rasulullah, Allah zai dawo mashi da ransa ya amsa maka ya ce Umar dan gidan Haruna ya maka sallama ya rasulullah, sai ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah. Misali kenan. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin littafinsa As-Sarimul Maslul ala shatimin rasul yake bayani akan cewa mutanen da suke cewa sai sun je dole sai sun je masallaci za su yi masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina, sannan za su yi mai sallama ko kuma su aika ai mai sallama, sai ce to sallamar da za su yi mishi ma a garin su na Zaria tafi sallamar da za su yi mishi a can. Dalili shine sallamar da za a yi mishi a can a gurin da Allah ta'ala ya kaddara aka rufe shi kenan, nan ne gurin makabartarsa. daidai take da sallamar da za a yi a makabartan musulmai da aka ce in ka je wuce aka ce assalamu alaikum ahlad diyari min almu'minin almuslimin wa inna insha Allahu bikum lahiqun kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran mu'minai suna da haƙƙi a lokacin da ka je makabartar su to ka ce musu assalamu alaikum haka ne ko to amma kuma in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama babu wanda haka nan kawai daga zan zariya haka kawai zaka ce masa assalamu alaikum ya fulan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake da wannan falalar shi kadai yake cewa to abin da yake banta da shi na daraja wanda babu mai shi duk duniya har da lahira sai shi din da kuma abin da shi da sauran mummunai da sauran annabawa suna da haƙi guda to wanda yake banta da shi yafi wanda yake da shi musharaka da sauran mutane a cikin sa wallahu ta'ala a'lamu alam ash-shahid dai shine nuna falalar sallama ga sallallahu alaihi wasallama ga falalar salati ga rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka anan tunda an umarce mu da mu yi sallama da salati akan rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in ba sanin sa kai da muhimmancin sa kai ba to zai ma wuya ka iya yi amma duk wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to zai dage da wannan aiki domin muhimmancin abin da ya sani abu na bakwai dake mai da wannan zama ya zama mai muhimmanci shine lalle halayensa da kuma tarihinsa masu tsarki to ana lissafa su wato ka koya ko ka karanci halayensa mana yadda yake a halicce ka koyi yadda yake kuma a aikace a ɗabi'ance a halai a hali to ana lissafa hakan a matsayin hanya ce ta rayuwa ga kowane musulmi saboda an ce a kwaikwaye shi to idan baka san shi ba ya za ka yi ka san ga yadda yake za shi yasa da yawa daga cikin malamai suka rubuta bayani ko suka rubuta littafai akan fiqh sirra wato sai ya zama ba wai kawai ka san tarihin ba a menene a cikin tarihin na ahkam kamar yadda ibnu qayyim al-jawziyya yake da littafi akan fiqh sirra da ma dai sauran malamai za a san suna da dan yawa littafai akan fiqh sirra in ka karanta sai a ce to wannan yana nuna kenan hukunci kaza ya faru hukunci kaza shine kaza hukunci kaza shine kaza kuma sanin wannan sirra ko tarihi zai ba ka haske akan wasu daga cikin hukunce-hukunce da ake da su cewa a yi kaza ko a bar kaza da kuma ahwal ko wato yanayika da suka sa a yi waɗannan abubuwa zai ƙara maka basira to don haka kenan sanin sirar annabi sallallahu alaihi wasallam sanin tarihinsa sanin shi a dunkule wannan ya mai da shi mai muhimmanci sannan sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ta takwas wacce sai ta ƙarshe a cikin wannan babin saninsa sallallahu alaihi wasallama na daga cikin manya-manyan al'amuran da za su ƙara wa mutum imani ƙwarai-ƙwarai da gaske kai suna ma daga cikin abubuwan da suke ma wajabta imani ga mara imani idan da mutum ba shi da imani sai ya zo ya san annabi sallallahu alaihi wasallama to sanin da ya yi masa sai ya sa ya imani kamar yadda wannan mutumin da ya zo ya ce jaku ya ce da manzon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine na fi kifi da komai ya ce amma yanzu na fi san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da komai ba abin da yasa haka sai sanin shi da yayi kenan tunda sanin sa yana wajabta imani ga mara imanin sannan sanin sa yana sa ƙarin imani tunda imani a aqidat ahli sunnati wal jamaa imani yana raguwa kuma yana karuwa ba kamar yadda wasu ke ganin cewa imani baya raguwa baya karuwa ba amma suke kirbaya dan ƙarya su ce al-imanu kal jibali rawasi ziyadatuhu kufrun wal qasanuhu kufr kaga wannan ba gaskiya bane amma dai imani yana karuwa kuma yana raguwa yana karuwa da da'a yana raguwa da raguwa da'a to tunda yana karuwa yana raguwa to sanin annabi sallallahu alaihi wasallama yana sa mutun ya samu ƙarin imani idan da yana da imanin sannan kuma in da bai da imanin kuma ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan sanin zai wajabta masa imani dukkan waɗannan ainihin gabobi da aka ainihin ambata to akwai wasu maganganu guda biyu da aka samu daga wasu malamai manya-manya daga cikin malaman salaf waɗanda suka yi bayani a dunkule da ya dunkule da ya kunshi waɗannan abubuwan ɗaya daga cikinsu shi ne Sufyan ibn Uyayna inda ainihin al-Khatib al-Baghdadi ya ruwaito a cikin muqaddima tasa abinnan muqaddimar kitabinsa muqaddimar littafinsa al-Jami' li-Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' ya ruwaito da isnadinsa zuwa ga ainihin Sufyan ibn Uyayna inda Sufyan ibn Uyayna yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanul akbar lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sikili mafi girma fa alaihi turabul ashiya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi wa baje kolin ayyuka da sauran abubuwa وعلى أخلاقه وسيرته وهديه sannan kuma akan halayensa da kuma tarihin rayuwarsa da shiriyarsa ake bijiro da ayyuka fa ma wafaqaha fa huwa al-haqq duk abin da yayi daidai da sunnan manzon Allah da shiriyar manzon Allah da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk wani abu da yayi daidai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine kawai gaskiya wa ma khalafa fa huwa al-batil abin da ya sabawa sira wato ya sabawa dabi'a da halaye da sunna da aiki da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin banna ce kuma ƙarya ce bai cancanta mutum ya dinga ya ci gaba da yi ba ko menene shi wannan abin koda kuwa wani abu ne wanda kai tsaye ba lada yake ne ma ba amma ya saba wa da manzon Allah yake to ya kamata ya koma ya sake nazari a kai ballantana abin da yake bauta ce daga cikin bautar da ake wa Allah ma'ana bauta shine abin da mai yi in yana yi ji yake lada yake samu ko ƙarin kusanci yake nema da shi zuwa ga Allah tabaraka wataala to duk wanda ya saba aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan aikin nashi lalatacce ne abusa wannan kenan sai mutun ya fahimci cewa kenan babu wata bid'a muhassana babu wata bid'a ballantana a samu bid'a wajiba domin in dai bauta ce to sai ta yi daidai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ko wani abu ne na yau da kullun wanda ba bauta ba yadda za a yi noman zamani yadda za a yi sitirar zamani yadda za a yi ginin zamani wannan al'amarin ba a cewa ka nemi lada da shi sai dai in na neman lada ne kamar masallaci misali to amma in dai wani abu ne na yau da kullun dinka to wannan abun kai ma da kake yi ba ji kake kana neman kana samun lada a cikin shi dan shi ba sai dai kila ka samu lada dan wani abu dake tattare da shi to nan ba wannan abun ba a samun bid'a a ciki shi yasa malamai na usul suke cewa asalin al'amura in dai ba bauta bane komai halas ne a yi shi sai abin da shari'a sai abin da shari'a ta hana amma ita ko bauta asalin ta dukkan ta haram ne a yi ta sai abin da aka ce a yi saboda haka ba a halatta mutum ya aikata wata bauta ba sai wacce aka ce manzo Allah ya ce a yi in mutum ya ce a'a an halatta ko an sharanta sai a ce da su sai a ce da shi amlahum sharata wa shar'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah to yana da masu sharanta mishi ne wanda ba Allah ba ash-shahid shine Sufyan ibn Uyayna yake bayani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sikili mafi girma akan shi ake bujiro ake baje kolin ayyuka ake baje kolin halaye ake baje kolin komai wanda ya dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya wanda bai dace da manzon Allah ba to wannan sai a kyale shi mutum na biyu da yayi magana irin wannan shine al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala ya faɗi ta cikin littafin sa Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad inda Allah ta'ala ya ji kansa yake bayani yake faɗin cewa a lokacin yana bayyana darajar manzanni dukan su a dunkule sallallahu alaihi wa sallam sai yace fahumul mizan ar-rajih su manzanni sune sikeli da yake mai rinjaye allazi ala aqwalihim wa a'malihim wa akhlaqihim tuzanul aqwal wal a'mal wal akhlaq akan ayyukan su da halayen su da kuma yanayin wato maganganun su ake auna ayyukan mutane da halayen mutane da maganganun mutane wa bi mutaba'atihim yatamayyazu ahlul huda min ahlil dalal ta hanyar bin su masu shiriya ma'abota shiriya suke bambanta da batattun mutane ta hanyar bin su shiryayyu suke bambantuwa da batattun mutane saboda haka nan sai idan mutum ya maida su sune ainihin mizani rajihi ma'ana sune sikeli mai rinjaye kenan ya yadda su ne za su samo shari'a sannan su faɗa a kan wannan nema akwai wani littafi da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta sunansa Al-Wasita Bainal Haqqi wal Khalq wato tsani tsakanin ɗan adam da mutum ya rubuta wato tsakanin Allah da mutum ya rubuta littafin ne don ba da wata ansa da wasu mutane suka garzo gurin shi a guje suke tambayar shi suna gaddama a tsakaninsu suka ce wannan yana cewa babu tsani tsakanin Allah da mutane shi kuma wannan yana cewa ba yadda za a yi sai an samu tsari dole ne a samu tsari tsakanin Allah da mutane sai ya rubuta littafin a matsayin ansa cewa a dunkulin littafin cewa mai cewa wanda yake cewa babu tsari tsakanin Allah da mutane idan yana nufin cewa wajen biyan bukatun bayi da sanin halin bayi da sanin bukatu da sanin abin da zai kyautata su da kuma sauran dai bukatu da dauke masifa dauke bala'i kawo alheri in wannan ne yake nufi cewa babu tsani tsakanin Allah da mutane to wannan gaskiya ne saboda saboda babu wato ba a buƙatar wani dan asani ko wani dan tsakiya kafin Allah ya taimake ka kafin Allah ya yaye maka masifa kafin kaza ba buƙatar irin wannan Allah zai maka wannan abin da kai tsaye kai tsaye saboda haka a lokacin da kake da buƙatu roƙi Allah kai tsaye ba sai kai ɗan kwane-kwane ba roƙe shi kai tsaye domin yana jinka sai ce amma idan mutum yana nufin cewa tsanin shine ba yadda za a yi dan adam ya gane wato ya gane shari'a ya gane addini ya gane abin da Allah baya so in wannan shine tsanin sai ce to shi wannan tsanin dole akwai shi wanda ya kore shi ma zai zama kafiri domin manzanni sune tsani tsakanin Allah da halittunsa wajen kawo shari'a wajen sanar da su bayin abin da Allah yake so yadda za su yi bauta yadda za a kwadaitar da su yadda za a ba da sakamakon bauta ta hakan nan ne ma muka san aljanna muka san wuta muka san abin da Allah yake so muka san abin da Allah baya so ga yadda za a yi bauta ai ga hukunce hukunce yace in wannan shine tsanin da ake so a tabbatar ta nan gefe yace to shi wannan tsanin dole ne kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na yafi kowa a cikin manzanni to shi yafi kowa cancanta da wannan tare da cewa kowanne cikin manzannin Allah da annabawansa irin wannan aikin shine yayi duk wanda ya dauka cewa babu wannan tsanin to ba shi da musulunci har yake cewa bayan sa kuma sai malamai suka dauka ba yadda zaka san Allah sai ta hanyar malamai saboda haka malamai sune tsani tsakaninka da Allah a lokaci a wajen sanar da kai shari'a to da dai bayanai tunda ba wannan muke ba sai a bar shi wancan wannan sune abubuwa guda takwas da suka mai da wannan zaman mai muhimmanci to sai mu fara zaman yanzu insha Allah ta'ala za mu fara da nasabuhu sallallahu alaihi wa alihi sallam ashari wato nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam nasabarsa ko wanda mutum yana da nasaba ko to nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya faɗa cikin littafinsa as-siratu an-nabawiyya yake cewa قال الله تعالى الله تعالى يأتي الله أعلم حيث يجعل رسالته الله شين يسأل إنه كما تيساس أقوانه سيواتو منذن شنسا هما لو كتند آكا تنبيه رقل وانا نسالك الروما و لو كتند هرقل يتنبي أبو سفيان وما دا سبر منذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي دا أبو سفيان كيف نسبه فيكم الإمام البخاري يرويه وانه abin nan da ma sauran malamai yace kaifa nasabuhu fikum muslim ma yarwayo shi ya nasaba shi a cikin ku take Herakul ya tambaya Abu Sufyan asalin yadda abu yake shine shi Herakul sarki ne na Rumawa kuma wanda dalili ya sa ya zo Iliya saboda ibada saboda ya zo ya sajada ga Allah tabaraka wa ta'ala dan godiya saboda Allah ya taimake shi a wani yaki da suka yi sai ya ga zai zo Iliya ya zo yi sajada ga Allah tabaraka wa ta'ala ya gode masa to a fadarsa ta Iliya yace sai ya gani cikin dare wata ruwayar aka ce yace na duba cikin taurari sai na gani an fito wani mutum a cikin mutane masu taciya ya fito yana da awar annabta yace ku duba mun ku gani a cikin duniyar nan su waye suke yin kaciya lokacin Bature baya kaciya tunda ai Bature ne aka ce mishi to Laraba su suke yin kaciya sai ya ce to shi kenan a nemo mishi Larabawa Allah ya sa a lokacin su Abu Sufyana sun je Sham za su yi kasuwanci aka zo aka tattare su baki daya aka kai su wurin sarki ya ce su ne Larabawa aka ce ya ce to aje a duba su ko suna da kaciya to sarki ne fa ko su fafawa ya ce aka je aka duba su su kuma a garin su suna ganin su ne manya aka ce aka duba su aka tabbatar da suna da kaciya ya ce to shi kenan a zo da su gaban fada aka zaunar da su ce ciki akwai wani cikin ku ya fito yana cewa shi annabi ne Abu Sufyan ya ce kwarai sai ya ce waye yafi dangantaka ta kusa da shi a cikin ku sai ya ce gani nan sai ya ce to ku zauna mun da shi nan sauran ku sa su a baya sai suka zama suna kallon Herakul ya ce zan tambaye shi in yayi ƙarya ko sai ƙarya yake ya ce na bayan ku ce mishi ku ce ƙarya yake to ya masa tambayoyi da yawa cikin tambayoyin akwai kaifa nasabuhu fikum yaya dangantakar wannan mutum a cikin ku take Abu Sufyan ce huwa fi nazu nasabin yana da dangantaka mai girma a cikin mana dan dangi ne dan manyan mutane ne yana da jama'a da yawa dangin shi suna da yawa manyan mutane ne masu mutunci ne a takaice dai dan dangi ne sai raƙalo a cikin tambayoyin duk da ya gama sai ce na tambaye ka kace kaza na tambaye to na tambaye ka kace ya dangin sa yake yaya yake a cikin ku ya dangantaka sa a cikin ku take kace mun huwa fi kun zuwa nasab to wakazalikal rusulu tub'athu fi fi nasabiha, sai yace to haka nan manzanni ana aiko su ne a matsayin ɗan dangi, sai an zabo wanda yafi kowa dangi, sannan sai aiko shi a cikin manzanni. Wannan yana Allah ya taimaka. So daga nan sai Ibn Kathir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sayyidu waladi Adam, kuma shine sayyidu waladi Adam, shine fakhrin shine fakhr wato fakhruhum shine abun alfahrin ya'yan Adam a duniya da lahira, shine wanda ake mai alkunya da Abul Qasim, kuma shine Abu Ibrahima, sannan kuma shine Muhammad, shine Ahmad, shine Al-Mahi alladhi yumha bihi al-kufr, wanda saboda zuwan shi da shi yake shafe kafirci, shine Al-Aqib alladhi la nabiyya ba'dahu, shine wanda yake Al-Aqib wato na ƙarshe wanda bayan shi babu wani annabi, shine Al-Hashir wanda zai tattara mutane, mutane za su tattara a gurin shi, shine Al-Muqaffi, shine Nabiyur Rahma, shine Nabiyur Tauba, shine Nabiyul Malhama, mana aiko shi da malhama da yaki, ya yaki duk waɗanda suka kafircewa Allah, shine kuma khatamun nabiyyin, ana kiran shi da suna Abdullah. Al-Imam Al-Baihaqi rahmatullahi ta'ala alayhi ya ce wasu daga cikin malamai ma sun ƙara a cikin sunayen nasa, sai suka kira shi da suna rasulan, suka kira shi da suna nabiyyan, suka kira shi da suna ummi, suka kira shi da suna shahid, suka kira shi da suna mubashir, nazir, da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Al-Imam Al-Baihaqi ce wasu daga cikin malamai sun ƙara waɗannan, amma an ƙara da shi raufun ne, saboda haka yazo a cikin tauba bil mu'minin raufur rahim, sannan kuma an kira shi da suna muzakkiran. A takaice nasabarsa ita ce shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine Muhammadu dan gidan Abdullah, shi Abdullahi din nan baban Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da ƴan uwa 14, su ƴan uwan nasa su ne Al-Haris da Az-Zubair da Hamza da Abbas wanda ake ce masa Abul Fadl, sannan kuma akwai Abu Talib, shi Abu Talib sunansa Abdul Manaf, sannan kuma akwai Abu Lahab cikin ƴan uwan baban manzon Allah, Abu Lahab din sunansa Abdul Uzza, kuma ana kiran shi da suna Abdul Ka'aba, sannan kuma ana kiran shi da suna Al-Muqawwim, ana kiran shi da suna Al-Muqawwim, wasu kuma sun ce abunan Hajal, sannan kuma akwai Hajal kai cikin ƴan uwan baban manzon Allah shine na bakwai, shine ana kiran shi da Hajal din, ana mai laƙabi da suna Mujira, kuma ana mai laƙabi da suna Al-Ghaidar, akan kira shi da suna Al-Ghaidar a matsayin laƙabi ne saboda yana da yawan kyauta in ji malamai, amma asalin sunan wasu sun ce wancan ainihin Al-Mujira din ne ko kuma Naufal, an gane wannan. Sannan daga cikin ƴan uwan baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa'idar wannan ita ce idan an gama ba da nasabar za ka gane huwa fi nazu nasabin, za ku ji dalilin wannan insha Allah ta'ala. Sannan kuma daga cikin ƴan uwan baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Zirar, sannan akwai Safiya, akwai Atika, sannan akwai Arwa, akwai Umaima, akwai Barra, akwai Ummu Hakim, waɗannan su ne ƴan uwan baban manzo Allah guda 14, hadda baban manzo Allah kenan shi su 15 ne muke kenan cikin gurin mahaifinsu. To dukkan waɗannan ƴaƴansu dangin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Ita wannan Ummu Hakim ita ce wasu suke ce mata Al-Bayda, duk waɗannan gaba ɗayansu da Abdullahi da waɗannan guda 14, to gaba ɗayansu ƴaƴa ne na Abdul Muttalib, kenan Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ko? To shi wannan Abdul Muttalib ɗin sunansa Shaibatul Hamd, sunansa Shaibatul Hamd, asalin sunansa kenan, asali a Madina aka haife shi, babansa Hashim shi ne wani dalili ya sa ya tafi Sham zai kasuwanci, dalili ya sa ya tsaya a Madina. Ya wuri wata mata wacce ita kuma a zamanin babban mata ce, ba ta bin namiji, ma'ana ba za ta bi shi je garinsa ba, ta shartanta masa cewa duk wanda zai aure ta sai in ya yarda a Madina za ta zauna, ya kuma yarda ya aure ta, to kuma tafiyar shi ta taso ta ce ya kasa yadda muka yi da kai, shikenan ya kyale fito, ta kuma samu ciki. To cikin da ta sama shine ta haifi wannan mutum mai suna Shaibatul Hamd, Shaiba wanda ake ce masa Abdul Muttalib, an samo laƙabin ne sunan Abdul Muttalib din ne a inda ɗan uwan Hashim mai suna Al-Muttalib din ya ji labarin cewa ga ɗan ginan ɗan uwansa can a Madina, har ma ya zama da takuri tsakanin yaran ana harbi irin wasan nan na yara, in yi harbi sai ce sai ni Bahashi ne, sai ni shay baba Hashimi sai wani zo fadawa Al-Muttalib Al-Muttalib din cewa ga fadan ku san a Madina kaza 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 yaro har ya girma kaza kaza sai ce to ba damuwa sai ya tafi shi Al-Muttalib ya tafi Madina sai ya dauko dan bayan dan dauki ba dadi tsakanin shi da mahaifiyar dan ya kawo Madina ya zo Makka da shi mutane ba su san shi ba ba su kuma san komai akan shi ba ganin Al-Muttalib da yaro akan abun hawa sai suka ce shikenan Al-Muttalib ya sayo bawa sai aka ce shikenan wannan bawan Muttalib ne dan haka nan sai wannan kalmar ta zama sunansa Abdul Muttalib da haka sai sunan ya fi shahara laqabin ya fi shahara akan sunansa daga nan ya samu Abdul Muttalib Allah ta'ala ya taimake mu akan haka ne malamai suka ta tsara wa junansu ilimi to a sa wa mutum sunan Abdul Muttalib ko ko ba a sa ba wasu suka ce a sa wasu suka ce ba a sa cikin wanda suka ce a sa akwai babban malami Ibn Hazm Al-Andalusi Allah ta'ala ya dan shi yace ya halatta a sa sunan Abdul Muttalib dukkan sunan da ba da aka bautar da shi da sunan Allah ba yace dukkan su haram ne in ba Abdul Muttalib ba yace saboda me dalilin sa shine cikin sahabbai akwai wanda ake kira shi suna Abdul Muttalib Ibn Rabi'a Ibn Haris dan dangin manzon Allah ne shi ma to shi wannan din yace to manzon Allah bai canza masa suna ba barin shi da manzon Allah ya bai canza masa suna ba yasa malan da masu fatawa irin tasa suke ganin cewa babu laifi ainihin asawa da suna Abdul Muttalib amma in dai ba wannan ba to kowanne ijma'i ne tsakanin malamai cewa ba a sawa mutum suna Abdul wani abu in ba Abdullahi ko Abdul wani ismi daga cikin asma'ullahi ba Allah ta'ala ka shiryar da mu saboda haka shi wannan dai Al-Muttalib din mun ce sunansa Shayba waɗancan mutanen guda 15 dukkan su ƴaƴansa ne shi wannan Shaybatul Hamd sannan kuma shi dan gidan Hashim ne shi Abdul Muttalib din shi Hashim din sunansa Amr Hashim din sunansa Amr kuma yana da dan uwa mai suna Al-Muttalib wanda na ba mu labarin sa zuwa gare su ne ake nasaba dukkan zawul qurba wa lamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba to zawul qurba din to su ƴaƴan waɗannan mutanen guda biyu ƴaƴan Hashim da ƴaƴan Al-Muttalib zuwa gare su ake mai da su ake mai ake cewa su ne ake mai cewa zawul qurba sannan daga cikin ƴan uwan shi wannan Hashim din akwai Abdul Shams sannan kuma akwai Naufal to waɗannan mutanen guda hudu Al-Muttalib da Hashim da Naufal da Abdul Shams dukkan su kuma ƴaƴa ne na Abdul Manaf shi wannan Abdul Manaf dan uwa ne na Abdul Uzza da Abdul Dar da kuma wani sunan sa kawai Abdun su uku nan ƴaƴan Qusay ne sannan shi Qusay din kuma sunan sa Zaidu shi kuma dan uwa ne na Zuhra da shi Qusay da Zuhra ƴaƴa ne na Kilab wanda shi Kilab din nan kuma dan uwa ne na Taym da Yaqza da ainihin Makhzum wannan Yaqza wanda shine baban Abdullahi Laraba da ake ce masa Banu Makhzum to su ukun nan Kilab da kuma Taym da Yaqza to dukkan su ukun nan ƴan uwa ne ƴaƴa ne na Murra wanda shi ko Murra din nan dan uwa dan abin nan dan uwan Addini da kuma Hasis su biyun nan kuma ƴaƴa ne na Ka'ab dan uwan Amir sannan kuma akwai wani Sama shi ma dan uwansa ne akwai Huzaima akwai Sa'ad akwai Al-Haris akwai Abu Auf su bakwai din nan gaba ɗayan su ƴaƴa ne na Lu'ay wanda shi kuma Lu'ay din nan dan uwa ne na Tamimul Ardam sannan su biyun da Lu'ay da Tamimul Ardam ƴan uwa ne na Zalib Zalib shi kuma dan uwa ne na Al-Had da Muharib wanda su biyun su ukun su kuma ƴaƴa ne na ainihin Fihr wanda wasu mutanen suke cewa ƴaƴan Fihr din su ne Qurayshawa wasu malaman haka suke cewa wanda shi Fihr din nan shi kuma dan uwa ne na ainihin Al-Haris da Fihr da Al-Haris ƴaƴa ne na Malik kenan ga malaman da suka bada fito cewa ƴaƴan Fihr su ne Qurayshawa to Qurayshawa daga nan suka fara duk wanda dangantakar sa take komawa zuwa ga Fihr to shi ake cewa ba Qurayshi amma wanda dangantakar sa take komawa zuwa ga wannan Malik ai zuwa ga wannan Al-Haris din Al-Haris dan uwan Fihr to su ba Qurayshawa bane Larabawa ne dai sannan da shi Fihr da Al-Haris ƴaƴa ne na Malik wasu malaman suka ce wannan Malik din a saman shi ake samun ƴaƴan Qurayshawa kuma na kakan wannan Malik din shine wanda ya haife su shine baban su kai Azdar abin nan An-Nadr wanda shi wannan annar wani dan uwa ne na wani malik din da Malkan da Abdumana da dai sauransu dukkan su kuma ƴaƴa ne na Kinana wanda shi Kinana din dan uwa ne na Asad da Asada Asadatul Haul sannan su biyun kuma ƴaƴa ne na Huzaima wanda shi Huzaima dan uwa ne na Huzail da kuma wato shi Huzail din dan Mudrika wanda sunan Mudrika din Amr wanda shi kuma dan uwa ne na Tabitha da wanda shi kuma sunansa Amir an sa mai Tabitha ne saboda sun taba tafiya farauta zama shi yake girki sai aka sa masa suna Tabitha sannan kuma wanda sunansa Amr sannan yana da dan uwa abun nan Qami'ah su ukun su kuma ƴaƴa ne na Ilyas wanda shi Ilyas yana da dan uwa wanda ake kiran shi da suna Annas Annas shi wannan Annas din shine Gailan wanda ake cewa Qaisu Gailan to shine baban su shi wannan Annas din sannan kuma dukkan su biyun ƴaƴa ne na Mudar wanda shi kuma dan uwa ne na Rabi'a dan uwa ne na Rabi'a to sannan kuma wannan Rabi'a da kuma da shi da Rabi'a din da wancan Mudar din ƴan uwa dukkan su suna da akwai suna da wani dan uwa mai sunansa Anmar da kuma Iyad da kuma waɗanda su biyun nan sun zama ƴan ƙasar Yaman to su hudun gaba ɗayan su ƴaƴa ne na Nizar wanda shi Nizar din dan uwan Quba'a ne shi wannan Quba'a a wannan nasabar ya zama shi ba tushe ne na Larabawa ba yana da cikin Larabawa amma akwai mabuta tarihi da suke cewa Larabawa suna da tushe uku akwai tushen Adnan akwai tushen wannan Qahtan sai wasu ce kuma akwai Quba'a to bisa wannan nasabar da muke ambata shi malamai suka ce Quba'a dan uwa ne na Nizar ya nuna shi ba tushe bane amma yana ciki ne kenan in ya zama shi ba tushe bane to zai zama Larabawa suna da asali guda biyu asalin akwai na Adnan sannan kuma akwai na Qahtan Qahtan su ne kabilan Himyar da Saba da sauran kabilan Yaman da mutanen Hadramaut wannan su ne asalin Larabawa al-Arabul Badi'a asalin Larabawa na farko kenan waɗanda sun samo asali ne tun daga zamanin Sam ibn Nuh wanda ya haifi Iram Iram ya haifi Aus Aus ya haifi Ad sannan kuma shi ya haifi shi Iram har wayo ya haifi Abir Abir kuma ya haifi Samud sannan akwai Judais akwai Amalika duk waɗannan Larabawa ne duk waɗannan Larabawa ne to kuga kenan Larabawa suna da wani tushe na daban wanda ba shine tushen waɗannan Larabawa da muke magana akan su dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai za su iya zama suna dangantaka da manzon Allah waɗancan din saboda ainihin mamar Isma'il alaihi salatu wassalam matar Annabi Isma'il kai matar Annabi Isma'il alaihi salatu wassalam a cikin su aka aure ta to bisa wannan sai ya zama dukkan Larabawan duniya dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kun ga ma'anar cewa huwa fi nazu nasabin ta fito waɗannan da aka ambata babu wasu Larabawa da ba su duk duniya su ne Larabawa saboda haka nan da mutanen Qahtan wanda su ne a Yaman cikinsu aka samu matar Annabi Isma'il da ko mutanen Adnan kun gane wannan wanda su kuma su ne tushen Larabawan da suke jazira to kenan dukkansu dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shi yasa daga cikin malamai akwai wanda ya fassara قل ما اسالكم عليه من اجر لا اسالكم عليه اجر الا الموده في القربى سكتي سو ابلا عبد الله بن عباس yake cewa babu wata kabila ta Larabawa face sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana da jini a cikin ta abusa wannan na tarihin nasabar to za a fahimci wannan saboda ba Laraba ba su da wani reshi ba su da wani gida da baya cikin wannan nasabar da aka ambata in dai ba Larabi ne yana cikin waɗannan sai dai Larabawan Qahtan wanda muka ci su kuma da suka haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta Annabi Isma'il duk waɗanda ba su ba su kuma to sun hada wani uba wani uba wani uba wani uba wani ba haka da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ta shirye da mu wallahi nan nan mun lokaci kai amma kuma to sai kuma bayani akan taharatu nasabin nabi sallallahu alaihi wasallam bayani akan tsarkin wannan nasabar abu ce mai tsarki kwarai da gaske magana za ta yi dadi idan aka zauna ana tattaunawa akan idan aka zauna ana tattaunawa akan ainihin shugaban ƴaƴan adam shugaban dukkan halittu baki daya kuma wannan gaba za mu tattauna cikin ta ne akan tsarki na asalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma girman mabubugarsa shi dai sallallahu alaihi wa sallama shine mafifici a cikin halittu kuma shine yafi su cika a wajen halaye alqadi iyad Allah ta'ala ya gafarta masa ya faɗa cikin littafin sa ashifa bi ta'rif huquqil mustafa wanda yake cewa su dukkan halaye la khilafa kai babu sabani a tsakanin malamai akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yafi daraja a tsakanin mutane ƴaƴan adam baki daya shi yafi daukaka a wajen martaba a cikin mutane baki daya shine mafi girman su gaba daya shi yafi kusanci zuwa ga Allah fiye da kowa dan haka na akwai wani babban malami suna Sheikh Abdullah ibn Abd al-Busnawi dan Busniya ne bature ne yake fadi cewa a cikin littafi nashi da ya rubuta Matsalihun Nur Sani al-Munbi an taharatu nasabin nabiy al-arabi yake cewa wa kulika jismuhu at-tayyib an halitta jikin manzon Allah mai tsarki ne daga ainihin tsatso mafi tsarki har dai akai ta bayani akan cewa akwai dalilai da suke nuna cewa kai tsaye tsarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata a cikin asar ko kuma a cikin nukul da yawa bayan abin da ake da shi na maganganu na mutane waɗanda su suka yi ittifaki a kansu daga cikin wato dalilan da suke nuna tsarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin su akwai hadisi abin nan akwai wani hadisi wanda al-Imam al-Baihaqi ya rawaito cikin sunan nasa daga Abdullah ibn Abbas Allah ta'ala ya tada shi ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma waladani min istifahi min sifahil jahiliyyati shay'un duk wata zina ta jahiliya ba ta taba shafar inda na biyo aka haife ni ba wa ma waladani illa nikahu ni ban zo duniyar nan ba sai aure sai ta hanyar aure a wata ruwaya kuma al-Imam at-Tabarani ya rawaito a cikin al-Awsat da kuma wani wanda ba ma ba shi ba mana sun ruwaito dai daga Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce farastu min nikahin wa lam akhruj min safa na fito ne ta hanyar aure ni ban fito ta hanyar zina ba milladun adama tun daga zamanin annabi adama to layin da nabi nazo to tun daga annabi adama to babu zina da ta taba faruwa a wannan layin kun ga wannan tsarki ne ai shine farastu min nikah wa lam akhruj min safahin milladun adama ila an waladani abi wa ummi har zuwa lokacin da mahaifiyata da mahaifina suka haife ni walam yusudni min nikahil jahiliyyati sha'ub babu wani abu irin na auren jahiliya wanda musulunci bai yarda da shi ba da ya shafi nasabata al-Imam al-Baihaqi ya sake ruwaito a cikin Dalailun Nubuwa daga Anas ibn Malik Allah ta'ala ya yarda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da kaje don karanta wannan hadisin ba
zan hana karatu hadisi ba to wannan tarar to alam labaran karatu tun na fara faɗin shi ko
Abdullah ibn Abnan Anas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace maftarqan nas firqatayni illa ja'alani Allahu fi khairihima babu yadda za a yi mutane su rabu gida biyu face ni sai Allah ya sa ni cikin mafi alherin fa ukhrijtu min abawayya saboda haka an fito da ni daga uwayena wa lam yusibni shay'un min ahli aljahiliyya babu wani abu na jahiliya da ya taba safata kharastu min nikah na fito ne daga aure walam akhruj min safa ban wato ban fito ta hanyar zina ba milladun adam tun daga adam layin da aka bi layin bangaren mahaifiyarsa Amina tun daga na hazo inda ta dangana daga annabi adam da layin mahaifinsa Abdullah tun daga na hazo aka dangana zuwa ga annabi adam alaihi salatu wasalam to ba a taba zina a wannan layin ba shine walam yamassani min ahril jahiliyyati babu wani abu na aham na zinar jahiliya da ya shafe ni saboda haka rasu min nikahin wa lam akhruj min safahin milladun adam hatta tahaytu ila abi ila ummi fa ana khairukum nafsan wa khairukum abad manzo Allah ya ce na fi ku komai na fi ku a cikin karan kaina ko na fi ku alheri a wajen uba to wannan kusance shine darasi na uku da muke da shi a wannan littafi wa wannan lacca daman dai na san insha Allah sai dai in an fara a tsaya tana dauke da babuka guda 13 to yanzu mun fara na uku Allah ta'ala ya taimake mu zan tsaya nan saboda lokaci yayi bayani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in abu daya ka dauka akai bayani akan sa to mutane za su karu abu daya kawai in akko menene shi abu daya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa ne mun mai imani je farin ciki muna roƙo Allah tabaraka ta'ala ya sanya mu cikin mabiyansa na gaskiya ya kuma tashe mu a tutar ranar kiyama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله